wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ubangiji ya sake kawo mu wata shiri na yau. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa, ina fata ana cikin koshin lafiya da kuma farin cikin sake saduwa da kai. A shiri na yau, Pastor Daniel Chiroma Junior yana shirye domin ka da kuma Pastor Stephanus Ishaya tare da Pastor Audu Duka za su kawo maka sakonni masu kawo sakewa a rayuwa. Don haka kar a yi nisa da kwatin radio, a yi kokari a bi mu a hankali a inda za mu samu ginuwa a rayuwarmu ta dalilin sauraro. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa shirin namu na yau.
Barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Mai sauraro, kada ka manta dai, muna nazari ne a wannan fili akan magana da tana cewa shaidan da Alkur'ani ta bayar kan littafi mai sarki. Za mu so mu dora a inda mun tsaya a makon da ta wuce. Kafin dai mu ci gaba, mai gabatar da wannan shiri shine Pastor Daniel Chiroma. Za mu so mu fara da addu'a. Ubangiji, mun sake dawowa domin mu ci gaba a wannan fili na gari ya waye. Ka fahimtar da mu, ka albarkaci mai sauraro, ka kuma cika mu da tsoronka da ruhunka mai sarki da za a bishe mu ta albarkacin Isa mai cetonmu. Amin. Za mu dora inda muka saya mai sauraro, kada ka manta dai, muna nazari akan shaidan da Alkur'ani ta bayar kan littafi mai sarki. Mun tsaya a wata aya na suratul Bakara ne, wato sura 2 na Alkur'ani, aya 176. Yau za mu dora daga gurin domin gudun wannan sabani da maganar Allah. Shi yasa malaika ya ce wa mutanen Alkur'ani ko kuma musulmi, idan akwai inda ba su gane ba, to su tambayi mutanen littafi. Wannan yana samuwa ne a cikin suratu Yunus, sura 10 aya 94 da 95, sai ayar Alkur'ani mai girma ta ce, to idan ka kasance a cikin shakka daga abinda muka saukar zuwa gare ka, sai ka tambayi waɗanda suke karatun littafi daga gabaninka. Lalle ne hakika gaskiya ta je maka daga Ubangijinka, domin haka kada ka kasance daga masu kokanto, kuma kada ka kasance daga waɗanda suke karyata game da ayoyin Allah, har ka kasance daga masu hasara. Wannan shine abinda suratu Yunus, wato sura 10 na Alkur'ani mai girma, aya 94 da 95, tana faɗi, gargadi ne take yi zuwa ga Annabi Muhammad da cewa tunda an sauko masa da wahayin nan, idan akwai inda yana shakka a cikinta ko kuma bai fahimta ba, to yana bukata ya tambayi mutanen littafi, domin su an saukar musu littafi gabanin Alkur'ani mai girma. Don me malaikan ya ce a tambayi mutanen littafi? Domin cikin littafi akwai cikakkiyar gaskiya. Don haka za mu ci gaba. Mai Alkur'ani ta faɗi ga musulmi da ke ganin cewa umarni da kwaison littafi mai sarki ba ta shafe shi ba, sai ayar Alkur'ani a cikin sura 6 aya 156 da 157. Alkur'ani sura 6 aya 156 da 157, sai ya ce, kada ku ce abin sani kawai an saukar da littafi, wato a taurar da linjila akan kungiya biyu, Yahudu da Nasara, daga gabaninmu. Kuma lalle ne mu mun kasance daga karatunsa hakika gafilai, wato ba mu san abin da ke ciki ba. Ko kuwa ku ce, da dai lalle mu an saukar da littafi a kanmu, hakika da mun kasance mafiya shiriwa daga gare su. To, lalle ne wata hujja bayananniya daga Ubangijinku ta zo muku, da shiriya da rahama. To, wane ne mafi zalunci daga wanda ya karyata game da ayoyin Allah, kuma ya hinjire daga barinsu? Za mu saka wa waɗanda suke hinjirewa daga barin ayoyinmu da mungwarsu azaba, saboda abinda suka kasance suna yi na hinjirewa. Kaji abinda Alkur'ani ya faɗi kenan. Wannan babban magana ne. Ana gargadin musulmai da cewan kada su ɗauka cewa littafi mai tsarki ai an saukawa wannan kungiya guda biyu ne, Yahudu da Nasara, har su ki bincike ta da kuma karatunta. Ai, ba su kaɗai aka saukarwa ba, an saukarwa al'umman duniya ne gabaki ɗaya. Shi yasa an jaddada wa Annabi Muhammad da cewa, to, an sake bashi wasu hujjoji bayanannu a cikin Alkur'ani mai girma, domin haka kada su zama masu binjirewa, kada su zama masu kinji ko su kasa bin umurnin da Ubangiji ya sauka. So, hujjojin da an bayar a cikin Alkur'ani mai girma shine wannan muna duba muna gani. Gashi Alkur'ani yana jaddadawa cewa lallai littafi mai tsarki kalmar Allah ne, sako ne daga wurin Allah. Don haka a wannan ayan an gargadi masu karatun Alkur'ani da kada su yi kin biyayya da littafi mai tsarki akan hujjan cewa an saukar da ita ne kawai ga Yahudu da Nasara, ko kuma su ce ai su ba su da sani a kanta. Don haka Allah ya ba da hujjoji bayanannu daga gare shi. Wadanne hujjoji bayanannu? Shi ne cewa Alkur'ani tuni ne, ba sabuwar littafi ba. Inji a sura 16 na Alkur'ani mai girma aya 44 sa. Kuma Alkur'ani tana gaskantawa da littafi, wato ta hakikance da cewa littafi gaskiyar maganar Allah ce. Don haka Alkur'ani karan kanta ma hujja ce bayananniya daga Ubangiji, kuma ta zo da shari'a, wato a Taurat, da rahama, wato alheri wadda ke samuwa a cikin linjila. Idan mutum kuwa ya karyata ayoyin Allah, ya zamanto mafi zalunci, kuma idan ya hinjire, wato ya ki bin su, akwai munguwar azaba. Hakan nan Alkur'ani mai girma ta faɗi. Shi yasa suratu Bakara, wato sura 2 aya 176 na Alkur'ani, sura 2 aya 176 sai ya ce, wannan domin lalle ne Allah ya saukar da littafi da gaskiya, kuma lalle ne waɗanda suka saba a cikin littafi hakika suna a cikin sabani mai nisa. To, kajifa Alkur'ani mai girma yake faɗi ga mabiyansa. Don haka mun gani Alkur'ani yana kara jaddadawa cewa littafi mai tsarki gaskiya ne, kuma yana umurtan musulmai duka su yi nazari, su yi na'am da littafi mai tsarki, su bincika ta, domin a cikinta akwai shari'a da alheri, wato da rahama. Rahaman nan yana samuwa ta hannun Annabi Isa ne. Don haka mai sauraro, yau za mu dasa aya a nan, sai karo mako mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya. Za mu yi addu'a. Mun gode maka ya Allah domin ka bishe mu a cikin bincikenmu na yau. Mun kai ga karshe, muna so ka albarkaci mai sauraro, ka ba mu fahimta a wannan fili na gari ya waye, domin mu samu ganewa kalmarka mu kai ga tsira kuma. Mun gode domin ka ji mu ta albarkacin Isa mai cetonmu. Amin.
Ya na rudina da Sanjira Yesu mu, ni Sanjira Yesu mu. Sanjira Yesu mu, ni Sanjira Yesu mu. Sanjira Yesu mu, ni Sanjira Yesu mu. Sanjira Yesu mu, kwa
Barka da wannan lokaci mai sauraro, mai jawabi Pastor Estefanus Ishaya. Nasin karatunmu Zabura 17 aya 5 wanda yana cewa, kafafuna sun kama tafarkokinka, sawaye na ba su yi sansi ba. Kan maganarmu na yau, addu'ar bishewa. Addu'ar bishewa, mu yi addu'a. Ubangiji ka bishe mu cikin wannan sujada, albarkaci Yesu mai cetonmu. Amen. Wannan addu'a na bishewa addu'a ce wanda zamu yi tunani akai mu ga yanda Ubangiji zamu roke shi domin ya bishe mu cikin dukkan al'amuranmu. Wannan shi babban hanya ce na mika rokonmu alheri kuma domin rayuwa mai kyau, hikima kuma domin sanin hanyar da Ubangiji yake bukata mu rayu a cikinta. Tafarkin Allah, yadda litafi ya yi amfani da kalmar nan tafarki, shine alamar da shaida wanda ya yi nuni cewa wasu sun biya ta wurin wannan hanyar. Sannan har wa yau tafarkun Allah suna nuni da cewa hanya ce da Allah ya shirya domin rayuwarmu, inji Zabura 27 sura 11. Akwai gaskiya hanyoyi guda biyu wanda mutum zai zaba domin ya bi ɗaya daga ciki. Litafin Matta sura 7 aya 13 zuwa 14 ya ce mana akwai hanya mai fadi. A wannan hanya mai fadi kuwa mutane da yawa suna bi daga gare ta. Har wa yau a cikin Matta din nan sura 7 13 din nan zuwa 14 akwai kunkuntar hanya, wato matsatsiyar hanya. Mutanen da suke biya wa wurin ta kuwa mutane ne waɗanda ba su da yawa. Akwai babban bincike da kuma sanin da buri kuma na tunani da bimbini akan waɗannan hanyoyi guda biyu wanda Yesu Almasihu ya yi magana a kai. Hanya na farko wanda mun ce hanya ce wanda take da faɗi, hanya ce wanda akwai rashin gaskiya a cikinta, inji Zabura sura 25 aya 5 da kuma misalai sura 2 aya 5. Wannan babbar hanya, hanya ce ta duhu, hanya ce wanda za ta kai ga halaka. Wannan babbar hanya, wato hanya mai fadi, wanda mutane da yawa suna biyawa ta wurinta, hanya ce ta masifa, inji Matta sura 22 aya 13. Wannan hanya, wato hanya mai fadi, hanya ce ta jahilci na ruhaniya, inji Yohana sura 3 aya 19. Mai sauraro, kada ka manta, muna tunani ne akan addu'ar bishewa. Bishewa kuwa kamar hanya ce wanda mutum yakan bi. Sannan kukuntar hanyar nan ita ce hanya wanda tana nuna haske, inji Misalai sura 4 aya 18. Hanya ce wanda haske ne ke bi da mabiyanta. Hanya ce wanda bishewarta daga maganar Allah ne magana na gaskiya. Wannan hanya ita ce Yesu Kristi, inji Yohana sura 14 aya 6, wanda Yesu ya ce, idan kuna kaunata kwa yi biyayya da ni. To waɗanda suke yin biyayya ga Yesu Almasihu su ne suke biyawa ta wannan kukuntar hanya. Ya iya yiwu ka ce ai mutane na zuwa church, ana zuwa church mana, amma ana yin abinda Yesu ya ce? Ita ce abinda muke tunani a kai. Wannan hanya yana kai mu ga mulkin Allah da daukakan darajansa kuma, inji Zabura 23:1-6. Ta farkon Ubangiji, wato hanyoyi ko hanyar Ubangiji, su ne sofofin hanya. Ubangiji ya ce a Irimiya sura 6 aya 16, ya ce, inji Ubangiji, ku tsaya a cikin hanya sosai, ku gani, ku tambayi hanyoyi na da, inda hanyar kirki take, ku yi tafiya a ciki, za ku sami hutawa domin rayukanku. Amma suka ce ba za mu bi mu yi tafiya a ciki ba. Ubangiji ne da kansa yana magana, yana cewa mu bidi sofofin hanyoyi, mu bidi hanyarsa, mu kuma tsaya a hanyarsa sosai, sofofin hanyoyi domin tafiya a ciki kuma a kai, su ne dokoki 10 na Allah. Zabura 119:30-33 da kuma Luka sura 1 aya 16. Waɗannan dokoki na Ubangiji su ne tafarku na Ubangiji, su ne hanya na Allah, su ne Allah zai bishe mu a cikinsa. Wace addu'a na ban mamaki domin bimbini, babu muradi da karfi da son kai wanda mutum zai nuna idan yana bi ta hanyar Ubangiji. Burin Ubangiji shine mu zama masu bi ta hanyarsa, mu kasance waɗanda suna biyayya da nufinsa, kuma yakan bi da mu cikin hanyarsa da kuma tafarkinsa. Mai Zabura ya ce, na zabi hanyar gaskiya, inji Zabura 119 sura 30:33. Hanyar gaskiya kuwa ita ce hanyar Ubangiji, yana nufa domin rayuwa daidai da dokokin Allah, inji Roya 14:12. Yesu ya ce, ina murna in yi nufin Allah, in yi nufin Ubana, dokokinka kuma ya Ubana na ajiye su a cikin zuciyata, inji Zabura sura 40 aya 8. Zabura 119 aya 104 ya ce, ina kin kowanne mugunta domin in bi hanyar Ubangiji. Wannan ya zama addu'armu a kowanne safiya, ka rika tunani ka bi tafarkin Ubangiji, ka zaba ka yi tafiya a cikinsu, kada ka yashe Ubangiji, kada ka bari iska na guguwa na wannan duniya ya kwashi kafanka. Ka rike tafarkina ya Ubangiji, ka kasance da kafafuwa na domin kada sansi ya kwashe ni. Ka ɗauka ma Ubangiji, ka bi tafarkunsa kuma ka dogara gare shi, shi kuma za ya tabbatar da hanyoyinka. Maganar littafi ita ce gaskiya, maganar Ubangiji ita ce hanya wanda ya kamata masu bi su yi. Wata rana ina wa'azi a wani babban birni na Abuja, sai wani ya yi tambaya, ya ce, ai ku waɗanda kuke sujada ranar Asabar ba ku da yawa, amma waɗanda suna sujada ranar Lahadi suna da yawa. Na ce mishi, Littafi ya riga ya yi mana bayani da cewa akwai hanya mai fadi masu bi suna da yawa, amma akwai hanya kunkunta masu bi kadan ne. Hanya daya kunkunta shine hanya na wadanda suke kiyaye dokokin Ubangiji, suna rike da imaninsa, suna rike da shaidarsa kuma. Wadannan su ne suna kiyaye dokokin Allah, suna yi kuma bisa ga nufin Allah, bisa ga abinda ya shar'anta mu yi da kuma abinda ya ce mu yi. Tafarkinsa kenan. Addu'ar mu shine Allah ya bishe mu cikin tafarkunsa, cikin hanyarsa kuma da za mu yi nufinsa. Ka dade, ka rudu, ka cutu, an yaudarar da kai, baka yin dokokin Ubangiji, baka bin nufinsa, ka manta da asabar, ka kiyaye wata rana daban, Ubangiji yana ce ka zo yau ka bi hanyarsa. Ta wurin bi hanyarsa kadai zaka samu ceto. Kudurinka shine ka bi hanyar Ubangiji. Ina yi maka addu'a, Allah mun gode domin ka yi magana da mu, ka zuga mu domin mu yi nufinka, mu bi hanyarka kuma. Albarkaci Yesu mai cetonmu, amin.
Akwai labari da aka bada na wata da ta tsaya a bakin hanya tana kuka ba ji ba gani. Sai ga wani mutum da yake wucewa, sai ya tambaye ta yace, "Yar uwata, menene yake damunki?" Sai ta mai da martani ta ce, "Wato na zauna ne kawai ina tunanin cewa wata rana zan yi aure. Sa'annan bayan na yi aure zan haifi wata yarinya kyakkyawa. Sa'annan wata rana waccan yarinyar za ta zo da ni wannan guri da nake tsaye a bakin hanya. Sa'ad da muka isa wannan bakin hanyar za ta tsallaka hanya, kuma ina tsoron cewa ran da za ta tsallaka hanyar nan mota za ta buge ta har ta mutu. Tunanin kenan da nake yi shi yasa na zauna nake ta rusa kuka. Wataƙila mai sauraro kana dariya saboda wannan labari da ka ji a yau. Amma maganar gaskiya ita ce a cikin rayuwarmu a yau muna cike da damuwoyi. Mutane suna da damuwoyin da ba tabbatattu bane. Damuwa takan iya kashe zuciyarka. A cikin rayuwarmu muna da abokan gaba miyagu guda uku, wato da damuwa, da shakka, da kuma tsoro. Babu shakka, ina tabbatar maka muna rayuwa ne a cikin duniya mai cike da damuwoyi, mai cike da abubuwa da suke bakanta zuciyar mutane. Amma gaskiyar ita ce, kar ka yadda damuwar rayuwa ta danna ka har ka kasa yin abin da ya kamata ka yi. Sa'ad da damuwa ta zo maka, kai tunanin irin abubuwan da za ka iya yi, ba irin abubuwan da ba za ka iya yi ba. Me yasa mutane suke mika kawunansu da kuma zukatansu ga waɗannan abokan gaba da suke satan jin daɗinmu, da suke ɗiban salamar da take tare da mu, da kuma farin zuciya? Me yasa mutane sukan kasance a cikin rayuwar duhu maimakon su fito cikin haske? Me yasa mutane suke musantarwa kansu rayuwa mai kyau, rayuwa mai kawo ci gaba a yau da kullum? A cikin abubuwan da suke halakar da mu akwai tsoro, akwai zaman rashin tabbas. Waɗannan abubuwa ba za mu iya shawo kansu ba. Amma idan ka ɗauki ƙudurin cewa za ka yi rayuwa mai kyau, to za ka shawo kansu. Kasancewa a cikin damuwoyin rayuwa gaba ɗaya, in ka kasa su gida goma, gida huɗu za ka kasance cewa abubuwan da muke damuwa a kansu ba sa faruwa. Gida uku daga ciki kuma za ka ga cewa abubuwa ne da suka riga suka wuce, ba za ka iya yin wani abu a kansu ba. In ka kasa gida biyu kuma za ka ga cewa abubuwa ne ma da ba su shafi rayuwarmu ba. Abin da ya rage a ciki kaɗan ƙalilan ne da muke damuwa a kansa. Saboda haka, kar ka kashe rayuwarka kana damuwa a kullum. Ka lura, idan ka damu, to zai iya gajeta rayuwarka. Saboda haka ka tashi tsaye a yau, ka yi tawakkali ga Allah, ka dogara a gare shi. Ko menene ka fuskanta a cikin rayuwarka, Allah zai kawo maka hanyar da za ka warware. Ka ƙarfafa, ka kawar da damuwa a rayuwarka. Wannan saƙo ya fito ne daga Habu Dawaki, wanda ni Malam Audu na juya.
Anan zamu dasa aya, sai mun sake saduwa a wata sabuwar shirin, kuma zamu ci gaba da wannan hidima. Ina fatan mai sauraro ya samu karfafawa da ginuwa ta dalilin sauraron shirin na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta mana. Adireshinmu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. wannan shi ne adireshin email namu. ga wanda za su so kuma su yi mana ta Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu, na kuma ba da gaskiya da fata Ubangiji ya yi maka albarka ta dalilin sauraron shiri na yau. Ina godiya zuwa ga Pastor Daniel Chiroma Jr., Pastor Stephanus Ishaya da kuma Pastor Audu. Ba zan manta da zumunta mata na garin Kurama ba. Ubangiji ya yi muku albarka. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.